This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a Jamhuriyar Nijar, ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol, dukkan akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jama'a Alice daga nan birnin Washington DC ke fatar kun tashi lafiya. Ina tare da
Usman Kabara. Ga kuma kanin labarai. Faransa da Burtaniya sun amince da karbar dubban yan gudun hijira a jiya Litinin waɗanda yaki ya daidaita a gabas ta tsakiya. Sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya rugu a cikin dimbin mutanen da ke tururuwa zuwa cikin Jamus da don samun sabuwar rayuwa. Shugaban kasar Faransa François Hollande ya kira taro da takwarorinsa na Jamus da Rasha da kuma Ukraine domin yin taron tabbatar da samun zaman lafiyar gabashin Ukraine. Sojojin saman Burtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar ISIS a Siriya, ciki har da wasu 'yan kasar Burtaniya guda biyu.
To, bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji cewa kwamitin da aka kafa domin binciken badakalar kwangilolin da suka shafi matakan tsaro ya fara zamansa. Sannan kuma hukumar da ke yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta kwato buhunan takin zamani da aka karkata akalansu. Kamar kowace ranar Talata kuma Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
To, ga kuma cikakkun labaran. Faransa da Burtaniya sun amince da karbar dubban yan gudun hijira a jiya Litinin waɗanda yaƙi ya daidaita a gabas ta tsakiya. Sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya ragu saboda dimbin masu tururuwar kutsawa cikin Jamus don samun sabuwar rayuwa. Shugaban Faransa François Hollande ya ce ƙasarsa za ta karɓi mutane 24,000 ne 'yan gudun hijira daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa. Shi ma Prime Minister Burtaniya David Cameron ya bayyana za su karɓi bakuncin 'yan gudun hijira guda 20,000 ne daga sansanin 'yan gudun hijirar Siriya da ke Turkiya, Jordan da kuma Siriya. Sannan ya ce za su samu natsuwa a cikin ƙasar ta Burtaniya nan da shekaru biyar masu zuwa. Sai dai Mr. Cameron ya ce za su fi mai da hankali ga ƙananan yara waɗanda ka iya faɗawa cikin hatsarin rayuwa. Ƙasashen Turai na fama da matsalar kwararar baƙin haure 'yan gudun hijirar da rabansu da ganin haka tun lokacin yaƙin duniya na biyu. Ga kuma ƙasar Hungary da ke ƙoƙarin datsa kan iyakarta da Jamus da ke da ƙarfin tattalin arziki da kuma ƙasashen yankin Scandinavia. Duk da haka dubban 'yan gudun hijirar sun kutsa cikin Jamus ɗin, a inda hukumomi da Jamusawa suka tarbe su da abinci da ruwa kuma suka dinga raba wa yaran baƙin hauren kayayyakin wasa.
Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya buƙaci yin taro da takwarorin aikinsa na Jamus da Rasha da kuma Ukraine domin tabbatar an ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. Haka kuma taron zai waye maganar ɗage takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka azawa Rasha. Mr. Hollande ya faɗa a wani babban taron manema labarai a birnin Paris jiya Litinin cewa zai ba da shawarar ganawa da shugabannin da suka haɗa da ta Jamus, Angela Merkel da Vladimir Putin na Rasha da kuma Petro Poroshenko na ƙasar Ukraine. Yana son a yi wannan taron ne kafin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara a ranar 15 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya kai mu. Shugaban na Faransa ya ce makasudin yin taron shine sanin matsayin yarjejeniyar samun zaman lafiyar da aka kulla tsakanin wakilan gwamnatin Ukraine da kuma 'yan tawayen ƙasar waɗanda Rasha ke marawa baya da aka kulla a Minsk, ƙasar Belarus, a watan Fabrairu. Ya ƙara da cewa a cikin makonnin da suka shige an samu ci gaba a shirin samun zaman lafiya, kuma kusan za a ce dukkan ɓangarorin suna mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla a Minsk.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin saman Burtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar ISIS guda uku a Siriya, ciki har da wasu 'yan ƙasar Burtaniya guda biyu. Farkon makamancin harin da aka kai a watan da ya gabata, in ji Prime Minister ƙasar David Cameron a jiya Litinin. Ya bayyana harin jirgin saman yakin da aka kai marar matuƙi da suka kai a matsayin kare kai, ya kuma ce waɗanda suka mutu babu shakka suna kan tsara kai hari a Burtaniya. Riyad Khan da wasu guda biyu har da ɗan ƙasar Burtaniya an kashe su ne a lokacin da suke cikin mota a hanyarsu ta zuwa Raqqa da ISIS ta kira babban birninta a Siriya. Kamar yadda Prime Minister ya sanar da 'yan majalisun Burtaniya a kan lamarin, tun shigar Burtaniya tawagar ya ƙarƙen ISIS a Iraki tana amfani da jirgin yakin marar matuƙi, musamman a cewarsa don tattaro bayanai a Siriya. Sai dai sojojin saman ƙasar ba su shiga an dama da su ba sai a harin watan Agustar da ya gabata. Kimanin 'yan Burtaniya guda 500 zuwa 600 ne suka tsallake don kai ɗauki ga ƙungiyar ISIS a matsayin mayakan sa kai don kafa abin da suka kira da daular Islama a Iraki da kuma Siriya.
Za a yi zaben fidda gwani a ƙasar Guatemala saboda ɗan takarar shugaban ƙasa da ke kan gaba ya gaza samun yawan ƙuri'un da yake buƙata na kaucewa yin zaben fidda gwani a wata mai zuwa. Jimmy Morales, wani ɗan wasan barkwanci ne kuma sabon ɗan siyasa, shi ne ke kan gaba da kashi 24 daga cikin 100 na sakamakon farko-farko da aka gabatar. A safiyar jiya Litinin, a yayin da aka ba da sakamakon kashi 97 daga cikin 100 na kenan 'yan dubbai ne ya raba ɗan kasuwan na mai ra'ayin 'yan mazan jiya Manuel Baldinzo da matar tsohon shugaban ƙasar Sandra Torres da ke jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi. An shirya a ranar 25 ga watan Oktoba, idan Allah ya kai mu, za a yi zaben fidda gwani.
Shugaban Amurka Barack Obama ya yi bikin hutun ranar ma'aikata da aka yi a jiya Litinin da umartar ma'aikatan kwantiragin ɗaukar ma'aikata a Amurka da su fito da tsarin ba da hutun rashin lafiya ga ma'aikatan kamfanoni waɗanda yawansu ya kai kimanin 300,000. Obama ya faɗawa masu macin wannan rana a Boston cewa ya sa hannu a dokar da shugaban ƙasa ke da ikon zartarwa ne a kan haka, saboda yadda 'yan jam'iyyar adawa ta Republican suka addabi ma'aikatan Amurkawa. Mr. Obama ya ce Amurka ita ce kadai kasar da ke da ci gaban tattalin arziki da ba ta biyan kudin hutun jinya da na haihuwa ga ma'aikatan kwantiragin. Alhali kuwa ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka na murar wannan batu tuntuni. Ya ce amma ma'aikatan kamfanoni masu zaman kansu kimanin su miliyan 44 ba su da wannan galihun. Ya ba da umarni ga kamfanonin da ke yi wa gwamnatin tarayya kwantiragin ɗaukar ma'aikata da su hanzarta sakawa wa ma'aikatan aƙalla hutu guda 7 na kuɗi daga shekarar 2017. Ya ƙarƙare da cewa irin wannan hutu na rashin lafiya ko haihuwa yana ba wa ma'aikata dama ta kula da lafiyarsu da kuma iyalansu ba tare da tashin hankali ba.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoton cewa kwamitin da aka kafa domin binciken sayen makamai da sauran kwangilan da suka shafi matakan tsaro ya fara zamansa a Abuja.
Kwamitin mai mambobi 14 na ƙarƙashin jagorancin Air Vice Marshal John Odey ya fara zamansa ne cikin wannan mako a nan Abuja, bayan da ya shafe kwanaki yana tattara muhimman takardun bayanai dangane da badakalar kwangilolin da suka shafi tsaro. Kazalika, kwamitin ya kuma yi nazarin alƙalaman kuɗaɗen da aka ce an kashe a kasafin tsaro da kuma irin kalaman da fito daga bakin wasu daga cikin manyan hafsoshin sojin ƙasar yayin da suke jawabin bankwana da gidan soja. Shin ta yaya masana tsaro ke ganin wannan bincike? Ga ƙwararre kan sha'anin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wasi.
Na shaka in cewa idan da za a ɗauki kashi ɗaya bisa ɗari na dukiyar jama'a da ake ɗauka wai za a sayi kayan aiki da ana sayan kayan aiki, to na farin farko da waɗannan 'yan tashin-tashinan ma ba su soma kwatanta za su yi wannan ba ma.
Kwamitin zai binciki ire-iren badaƙalar da ta shafi kwangilar dalar Amurka miliyan 466,500 na yin kuskurima a wasu jiragen yaƙi guda 6 da kwangilar naira miliyan miliyan 300 na sayo jiragen ruwa na sintirin guda 6 da kuma yadda aka wawure euro miliyan 200 da ake halalar ƴan kwamitin shugaban kasa kan samar da tsaro a ruwan Najeriya. Wannan kwamiti na bincike kazalika zai kuma binciki inda zuzurutun kuɗin nan dala na gugar dala har dala biliyan 1 da majalisar dattawan Najeriya ta 7 ta amince a cewa bashi da sunan yaki da Boko Haram. Babban abin da yafi daure kan masana tsaro a Najeriya shine idan aka yi duk kwangilolin nan ba ma tare da sanin ma'aikatar tsaro ta kasa ba, kamar yadda ma'aikatar tsaron ta bayani, inda tace abin ya shafi ofishin mabawa shugaban kasa shawara kan shanin tsaro da kuma manyan hafsoshin sojin kasar ne. Akan wannan ga abin da Dr. Bawa Abdullahi Wase ke cewa,
ba yadda za a yi a ce ga wannan hukuma an yi ta don ita ce take kula da tsaron kasa, ita ce take da hakkin da kawo kowane abu ko da allura ne na tsaro, a ce yau tana zaune an dauke kudin yin wannan gaba daya an tafi wani guri don almundahana kuma don kasa ta shiga jirin azaba wuyan da ta shiga nan, kuma babu wata ma'aikata da ya kamata ta kawo ko da allura ne sai dai ma'aikatar tsaro.
Duk dai kokarin da nayi don jin ta bakin bangarorin da abin ya shafa abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga jan kanan dabo kuma hukumar yaƙi da rashawa da bin diddigin hakokin jama'a ta jihar ta ce ta kwato buhunnan takin zamani fiye da 7,000 da gwamnati ta bayar domin a sayarwa manoma a farashi mai rahusa, amma kuma wasu jami'ai suka karkata akalar takin. Haka kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko da rahoton cewa hukumar ta fara bincike akan zargin karkata akalar wasu kudaden gwamnati akan wasu ma'aikatan kotu.
Baya ga taki ma mun iya mun karbo kudin da suka sayar mafi yawancin su, tunda abin yana nan wasu sun raba, so muna nan muna bi duk wanda ya karbo wannan kudin sai ya dawo da su.
Comrade Muhi Magaji kenan shugaban hukumar yaki da rashawa da kuma bin diddigin hakokin jama'a ta jihar Kano. Malam Suleiman Jangefe na daya daga cikin wakilan kwamitin da gwamnati ta kafa domin sayar da takin ga manoman yankin.
Mu kwamitin mun zauna mun kasafta taki a kwatu 14 na mazaba bume, kuma mun kira wakilai biyu na kowane akwato mun ce su je su hado kudin nan, su tada daga te da masu unguni a hado kudi mu kawo mu dauki taki. Ana cikin wannan sai shugaban mazaba kawai sai ya zo ya same mu sai ya ce wai an sai da taki. Muka ce waye sai da taki, kai ka je ka sai da shi, yana cikin kwamitin fashilma. Sai ya ce to kaza kaza ya kudi dai a gyara. Mu kuma ba mu yadda ba saboda magoya ba sun rufa mana cewa an hada baki da mu an sai da take. Muka ce ba mu sani ba saboda mu ne kwamitin. Wasu daga cikin talaka sun suka zo suka kawo karam na maganar takin.
A hannu guda kuma Comrade Muhi Magaji ya ce hukumar sa ta fara gudanar da bincike kan wani korafi da ke zargin wasu jami'an kotunan shari'a da karkatar da kudaden tara da sauran batutuwa da suka shafi kudi a kotuna ta hanyar buga rasitan bogi.
Shari'a court da upper shari'a court, wato idan an karbi ribar din ko kudin tara ko abin da take tarawa, sai ya zama cewa maimakon aje a saka wa gwamnati sai aje a ce ayi ma a samu stamp da komai a nuna dai an saka wa gwamnati, amma idan ka bi diddigi ba a saka ba. So mun samu korafi kuma mun bi diddigi kuma mun kira wasu kuma suna ba mu hadin kai kuma muna bincike akai, kuma abin da muka yi da izinin Allah za mutane al'umma za su sani.
Tuni dai lauyoyi da sauran masu tacewa a fannin shari'a suka fara tsokaci dangane da wannan batu. Barista Audu Bula Mabakarti wani lauya ne dan gwagwarmaya a nan Kano.
Su kotuna wato su ne gatan talaka, ita kota abin da take da shi shine karfin gwiwa na al'umma akan ta cewa inda suka zo za a musu adalci. To in ya zama ba ta da adalci, daga ƙarshe mutane za su zama ba su da karfin gwiwa a kotu. Kuma illar mutane ya zama ba su da karfin gwiwa a kotu shine za su fara daukar doka a hannunsu. Idan na san cewa in na biya kuɗin nan aljihun wani zai shiga, to me zai hana ni in ki biya? Kaga daga ƙarshe doka da oda gaba ɗaya lalacewa za ta yi. Saboda haka ina kira ga ita wannan hukuma ta yi bincike ita ma na ƙwarewa na tsanaki, domin irin waɗannan maganganu wato abu ne masu da za su iya shiga abubuwa masu sarƙaƙiya, kuma su tabbatar da cewa sun gabatar da rahoton bincikensu ga hukumar wato ladabtar da alƙalai, ita National Judicial Council din babban alƙali ne, in kuma ƙarami ne State Judicial Council. Abin da muke kira babba shine kar wannan magana a zo a sharuwan kanwa da shi, ya zama kawai an fara maganar kuma shikenan daga baya a zo a ji shiru kamar an shuka dusa.
Barista Audu Bula Mabukarci kenan lauyan gwagwarmaya a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu misalin karfe 1:15 na dare ne a gogon Washington DC. To lokaci yayi da za a saurari tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Tsakanin Dr. Rabi Musa Kwankwaso, sanata kuma tsohon gwamnan jihar Kano da Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan Kano a yanzu, ba wanda ya san tsakanin su sai Allah. Sannan kuma a cikin radio wata can shiga cikin maganganu cewa haka su su Ganduje shine jagora. Kuma aikin da yayi ma nan gaba duk wanda aka yi za a saka sunan Ganduje. An gara ta shi ne ba ko da ake sa Kwankwasiya, to a zo a sa Ganduje. Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya jama a Kwankwasiya kuma an dora akan Kwankwasiya. Za a ci gaba da CRC, za a ci gaba da Kwankwasiya, za a ci gaba da lafiya jari.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Ba fa dukkan Kanawa bane suke ganin laifin gwamnan Ganduje domin ya ce zai batar da kusan naira miliyan metam ya gyara mataimakinsa gidansa.
Sunana Aminu Ibrahim. Hakikanin gaskiya muna ganin wannan kamun ludayin wannan gwamna na sabo na ABC akwai alamun nasara insha Allah. Saboda kowace gwamnati da ta zo ba daga zuwanta za ta fara aiki ba. Sai ta tattara harkar kuɗi ne, sai ta tattara kuɗi sannan za ta yi wannan ayyukan. Idan kuma duk wasu abubuwa nata na gwamnatin a gwamnatin baya da suka wuce, dole sai ta zo ta yi karatun baya, ta ga meye wanda aka samu kuskure ta gyara, ta ga kuma meye sabon abin da ake so wanda za ta yi.
Sunana Adamu Abdullahi ne, ina ga bai kamata a ce gidan mataimakin gwamna za a gyara shi akan kuɗi naira miliyan 180 ba. Ai abin gaskiya abin yayi yawa, bai kamata ba. Tun daga mutane a ƙasa suna neman abincin ma da za su ya gagare su, kuma amma a ce za a gyara wai gidan mataimakin gwamna. Ga 'yan shara an ce an dakatar da su, wani mun kaka dakatar da shi ba, akan yanzu za su iya bata da iyalinsa.
To kafin mu je ga maganar batar da miliyoyin kuɗi domin a gyara gidan mataimakin gwamnan na Kano da kuma zancen koran masu shara, mun fara da wannan. Ina gaskiyar maganganun da wasu ke na cewa wai an so mu samu baraka tsakanin shi gwamna Abdullahi Umar Ganduje da tsohon mai gidansa wanda yanzu dan majalisar dattawa ne na ƙasa, injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Kuma me ya gaskiyar cewa wai ana shirin a cire sunan Kwankwasiya daga ma'aikatan da aka yi a mai gurbinsu da Ganduje. Wannan suna cikin batutuwan da muke son mataba a shirin tsaka mai wuya ne, inda muke ci gaba da jin fafatawar da aka yi tsakanin usoshin APC da PDP, wato na hannun daman shi Gandujan kuma ɗan jam'iyyar APC Murtala Zainawa da kuma jigon PDP na Kano Musa Ɗanbirni, wanda da shi za mu soma inda yake mai da martani kan zargin da shi Murtala ya masa a shirin da ya gabata da shi da 'yan PDP cewa ai ba kan Ganduje aka fara batar da makudan kuɗaɗe a ayyukan kungila da gwamnati take bayarwa ba. Akwai zargin da shi Alhaji Murtala ya ce an ba kun ba da kungilar naira biliyan 12 na madatsun ruwa kuma ba ruwan. Ina gaskiyan wannan zargin?
Wannan magana ce da yake faɗa da ita da sun bayyana ta da ni da shi a lokacin da duk hamayya muke da wannan gwamnatin da yake magana wata ta kafa. Domin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau ba mu muka kafa ta ba da mu aka yi ta da gani haki. Domin a sannan jam'iyyar mu ɗaya
da haka wannan magana babu ta na wannan madatsun ruwa.
Yanzu kuma da yanzu ni ban san da ita ba. A ƙalubalanta mun faɗa abubuwa da yawa a cikin gwamnatin, amma ni ban taɓa sanin wannan magana ba. Ba a yi ta da ni ba, zance aka yi na gidan ruwa na Tamburawa da aka ba da kuɗi aka yi shi, wanda har yanzu yana nan muna kallon sa. Ka iya zuwa ka taɓa ka iya gani wanda yake fata ta ruwa ce. Amma ni ba da halali ya baka ba da na ruwa a wannan gwamnati ba.
Alhaji Murtala, ana jin ɗaya daga cikin abin da ya daɗa zafafa zancen gyaran gidan nan shine cewa abin ya faru daidai lokacin da kuma ake ba da sanarwar korar su waɗannan mutanen ma'aikatan 2006. Alhaji Musa yake maimaitawa masu shara da shauransu. An zo an kori mutane an ce saboda matsalar tattalin arziki, amma kuma sai kwatsam ga wannan magana gyaran gidan da wannan makudan kuɗin ta fito. Yi mana magana dalilan koran wayannan mutanen.
Malami ina jin shi ma Musa ji magana da ma'aikatan nan daidai ba. Mutanen ma'aikatan shari'a jihar Kano ba koransu aka yi ba. akwai mutum 2,600 da wani abu, wannan yake su ne wadda suke bin duk titunan jihar Kano suke yin shara. Wanda daga ƙarshe aka binciko waɗansu daga ciki wajen mutum 900 da wani abu ba sa zuwa aikinsu ko kuma an ɗauke su ba bisa ƙa'ida ba. Sannan waɗansu daga ciki mutum 460 da wani abu ba ma sa zuwa gurin aikin sai dai in wata ya ƙare su ɗauki albashi. Kuma a matsayin wannan gwamnati da Allah ya margandu da gwamnati mai tsantseni mai son ta ga an tsabtace dukiyar jama'a. Kaga ba za ta bi da wani abubuwa duk mutumin da ya zai ɗau alƙawari zai yi aikin gwamnati to zai tabbatar da aikinsa ina dokar ta na gwamnati kuma ya yi tsakaninsa da Allah. Idan ba za ka yi ba za ka zauna kana aikin gwamnati ba za ka zo aiki ba sai wata ya ƙare ka zo ka ɗauki albashi. To wannan ba da gwamnatin APC ba wannan ba ƙarƙashin gwamnatin da Allah Umar Bandija ba. Wannan lokacin ya wuce. Ya wuce tun daga 1911 zuwa yanzu ɗinnan wannan gwamnati wannan yayin a Kano ya wuce. Ko da in ka ɗau alƙawari za ka yi aiki ka yi aikin ka tsakaninka da
Allah. To
duk irin wani abubuwa da ake na rashin sanin ƙa'ida da haƙƙin jama'a da haƙƙin sanin kuɗaɗen jama'a.
Yawwa Alhaji Musa zancen da Alhaji Murtala yake ba haka ba ne?
To mu abin da muke zato ai duk wanda yake cikin gwamnati aka ta baya zuwa aiki ko ba an ɗauki ka'ida ba. Ai a ma'aikatar za a kafa kwamiti wanda mutanen da suke kula da su su tantance su su kori na kora a zuba ido a kansu a ɗauki wanda za a ɗauka. Amma cewa an jingine 2,000 da wani abu mun san matsala aka haifo Kano da nuna idan dai ba ta wurin aiki to matsala ce ta ƙara akan matsala saboda halin da ake ciki na halin ha'ulayi mutane na cikin wani yanayi ka ce waɗannan mutane ta sallame su ko kuma ana bincike akan su dakata domin mun samu labarin cewa an ce dakatawa ce an ce kora ce amma dai duk da haka ko ma dai wani irin yanayi ne kamata ai suna cikin aikin za a dinga bincike a zuba ido akan su an rage mutane zaman banza an rage mutane an samu musu abin yi. Mu dogaran mu kenan saboda ai sai muke ai gyara a cigaba ba wai sai muke ai a kasa koko kai a samu gajiyawa ba domin mutane ake so nan gaba ma wayan sa a sake daukan su a cigaba da cewa an samu rayuwa mai kyau a cikin mulkin da kara
yawa
kuma ma ta ba mutane su suka zabe ku su suka ba da gora su akan su kuma suna alfahari da ku amma sai muka samu wannan labari to kaga dai duk da mun san da kishin cewa ba su zabe mu ba ku suka fita yana Allah. Amma dai muna kishin cewa an jingile su a matsayinsu da iyalansu da ƴaƴansu da ƴan uwansu kuma da wani abu ana kullo da shi ne wasu kashe kuɗi waɗanda kuɗin da ya ishe su su wata 6 ko wata 7 domin aka ɗauki 25,000,000 a daɗe ana biyan waɗannan ma'aikata.
Yawwa to ina zuwa Alhaji Musa Alhaji Musa akwai bayan wannan batun gidan jaridu da yawa na Najeriya sun yi ta fitowa da rubuce-rubuce da suke son su nuna cewa an samu baraka tsakanin shi Ganduje da shi tsohon gwana Rabi'u Musa Kwankwaso. Bari in gaya maka ɗan daga cikin abin da wata jarida ta faɗa take cewa wai lokacin da zancen ɗalibai ya taso shi Ganduje ya fito yana cewa zai fasa ƙwai game da cewa tsohuwar gwamnatin Kano ma'ana ta Kwankwaso tana da bashin naira biliyan 3 na ɗalibai da ba a biya su ba, an kai yaran waje an jefar da su ba a ba su ko kwabo, sannan kuma abubuwa da irin haka na rashin kula. Me yake faruwa tsakanin Ganduje da Kwankwaso ne, an samu ɓaraka ne da gaske ko yaya?
Ba abin da yake faruwa sai Alheri Malam Ali, idan na tambaye ka a matsayin karɓan jarida za ka kawo wannan magana da mai girma Dr. Allah Umar Ganduje gwamnan jihar Kano a inda yake faɗar wannan magana da
Allah. Ɗaya daga cikin jaridun da ta bada wannan labarin ita ce Sunday Vanguard ta ranar Larabar da ta shige ta ce.
Ka san halin jaridun Najeriya, yanzu jaridu nawa ne a kotu ake musu ake claiming damage yanzu a Najeriya suna da a kotu wannan sun wa mutane ƙaharu sun faɗa
saboda haka ta kaje Alhaji Murtala kana cewa bai wannan maganar ba
sai su kotu kuma ana shari'a amma abin da nake so da in tabbatar maka tsakanin Dr. Rabi Musa Kwankwaso sanata kuma tsohon gwamnan jihar Kano da Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan Kano a yanzu ba wanda ya san tsakanin su sai Allah. Tare muka gan su tare ce ko shekarun jiya ne muke gaya maka ɗinnan tsakanin Dr. Rabi Musa Kwankwaso da Dr. Allah Umar Ganduje a gode suka ci abinci a gode aka yi bayani aka yi abubuwa kuma ya gode masa irin gudunmuwar da ya bayi sannan yake da fiti
gannan wa ya gode ya wani ne
sannan kuma shi da Dr. Rabi Musa Kwankwaso yake gode wa Ganduje da kwamishinan sa irin gudunmuwar da suka bayi sannan yake gwamnati sannan kuma yake kira da mutanen Kano su ci gaba da goyon bayan Dr. Allah Umar Ganduje domin su ci gaba da kyawawan ayyukan da ya bari. Mutane ne wannan idan suka rasa abin da za su yi sai su rinka yin abubuwa na kin Allah domin su kawo zauri na rashin zaman lafiya.
Amma me gaskiyar Alhaji Murtala, me gaskiyar maganar dalibai din nan da ake magana din nan, me gaskiyar halin da suke ciki na Kano yaran nan?
Akwai daliban da aka ce sun dawo gida ne saboda ba a biya musu kuɗi ba, babu. Akwai daliban da ba sa karatu a kasashen waje saboda ba a ba su kuɗi ba, babu. Akwai abubuwan da kan samu labari yau aikin da Dr. Rabi Musa Kwankwaso lokacin da yake gwamna, an ko daliban da ya tura waje ko wani abu da ake ba su scholarship yau, Dr. Abla Umar Kandija ya ce bai bayar ba ko sun dawo saboda wannan abu, babu. Ko da ka magana ce a nan kullun da Dr. Abla Umar Kandija magana yake cewa an ci gaba da kyawawan ayyukan da Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya bari, kuma za a kara fasu, kuma za a dora akan gwamnatin Kwankwasiya ce take bi kuma yanzu ga gwamnatin.
To shikenan Alhaji, to ina zuwa Alhaji Murtala. Alhaji Musa kai ba dan APC bane, amma muna zancen gwamnatin Kano ne, in kuma kana gwamnatin Kano kai na kowa ne, me kuke ji yake faruwa tsakanin wannan mutane biyu, Kwankwaso da Ganduje daga waje?
To mu wannan yasu ya tafi, amma dai daga jita-jita da ake ta ji da ganin cewa an yi tafiya tare, yanzu kuma an zo wani ne wanda yake ji ake binta, ana ganin cewa Ganduje zai iya kokarin kwatar kansa da nuna cewa shi gwamna ne yanzu, shi yake da wuka da nama. Amma mafi yawa magoya bayan su suna rikin jin daɗi, suna ma madangalu wata a kafofin yaɗa labarai cewa har yanzu shi ne jagora, shi ne Maiduguri, kuma wasu suna cewa shi can shi ne jagora, shi ne Maiduguri. To wannan ta sa mu hasashenmu da su, wannan itasu ce wataƙila idan da wani abu a nan gaba ya bayyana. Burinmu dai mu abin da muke so, na yare ka ji abin da Malam Musa yace jita-jita. A jita-jita ku addinin musulunci ma haramun ne, ka saurare ta.
To a gaishe ku malamai, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana, mu ce mu zo mu ci gaba. Kuma daga maganar shirin mai sunayen Kwankwasiya din da Ganduje za mu fara, in Allah ya kai mu wannan lokaci rana wata din. Yanzu bari mu gode wa su bakin namu Alhaji Murtala Zainawa da kuma shi Alhaji Musa Danbirni tare da musamman wakilinmu na can Kano Muhammad Ibrahim Kwari kan taimakawa da yi a haɗa wannan shiri. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sakoto a sashen Hausar Murya Amurka a Washington DC.
Kafin mu karkare wannan shiri ga takaitattun labarai.
Faransa da Burtaniya sun amince da karɓar dubban 'yan gudun hijira a jiya Litinin, waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita a gabas ta tsakiya. Sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya ragu saboda ɗimbin masu tururuwar kutsawa cikin Jamus don samun sabuwar rayuwa. Shugaban Faransa François Hollande ya ce ƙasarsa za ta karɓi mutane 20,000 ne 'yan gudun hijira daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa. Shi ma Prime Minister Burtaniya David Cameron ya faɗi cewa za su karɓi baƙuncin 'yan gudun hijira guda 20,000 ne. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya buƙaci yin taro da takwarorinsa na Jamus, Rasha da kuma Ukraine domin tabbatar da ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. Haka kuma taron zai waiwayi maganar ɗage takunkumi da ƙasashen yammacin duniya suka azawa Rasha. Sojojin saman Burtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar ISIS guda uku, ciki har da 'yan ƙasar Burtaniya guda biyu. Karin farko na makamancin wannan harin a watan da ya gabata, in ji Prime Minister ƙasar David Cameron a jiya Litinin.
To a gaishe ka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da hantsi misalin ƙarfe 8 na safe a agogon Najeriya, muke fatan sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin za ku ji zargin da manyanta aikin hajin bana daga jihar Naja suka yi cewa ba a jigilar su, wato jigilar tasu na tafiyan hawainiya. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.